Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sessionhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 28 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana fatansu a shekara mai zuwa, shekarar 2018 kenan.
Fata na a wannan shekara ina roƙon Allah, ina roƙon gwamnati ta taimakawa talakawa a bude boda a shigo mana da abinci, saboda muna cikin matsala gaskiya. Gashi dan yanzu ma dan mun da muke tsaya shi ma dai ya ƙara tsada. Mun san inda zamu saka mu yanzu a taimaka mana bude boda a shigo mana da abinci.
To muna tafi da ƙarin bayani. Yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan muhimman abu da suka faru ko kuma wani muhimmin abu wanda ya faru wanda ya fi ɗauka hankalinku a cikin wannan shekarar ta 2017 da muke ban kwana da ita. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. An ayyana tsohon zakaran kwallon kafa George Weah a zaman mutumin da ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban kasa a Liberia. Hukumar zaben kasar ta faɗa yau Alhamis cewa Weah ya samu kashi 61.5 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, kuma ya lashe jihohi 14 daga cikin 15 na kasar ta Liberia. Weah ya yi takara da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai domin maye gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf, wadda za ta sauka a bayan cikar wa'adinta na biyu kan mulki kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Hukumar zaben ta ce yawan waɗanda suka jefa ƙuri'unsu ya yi ƙasa da kashi 56 cikin 100 idan an kwatanta da waɗanda suka jefa ƙuri'a a zagayen farko na zaben a ranar 10 ga watan Oktoba, inda Weah da Boakai suka zo na 1 da na 2 suka kuma cancanci shiga zaben fitar da gwani a tsakaninsu. 'Yan kallo suka ce an tsara zaben na wannan mako fiye da na watan Oktoba, kuma ba a fuskanci matsaloli da yawa ba. Wadda ta yi ma George Weah takarar mataimakiyar shugaba ita ce Sanata Jewel Howard Taylor, ita dai tsohuwar matar tsohon Madugun Tawaye kuma shugaban ƙasa Charles Taylor ce, wadda ya haddasa yaƙin basasa a Liberia a shekarar 1989. A yanzu haka yana zaman ɗaurin shekaru 50 a kurkuku a ƙasar Birtaniya a saboda irin rawar da ya taka a munanan abubuwan da suka faru a Saliyo. Har yanzu Taylor yana da magoya baya a Liberia, kuma an ce tsohuwar matar tasa ta taimaka wa Weah wajen lashe wasu muhimman jihohi a zagayen farko na zaben.
An tabbatar da Doug Jones ɗan jam'iyyar Democrat a zaman wanda ya lashe zaben majalisar dattijan Amurka daga jihar Alabama, wanda Roy Moore na jam'iyyar Republican yake kalubalanta. A bayan da wani alƙali ya kiyarda da ƙarar da Moore ya shigar yana neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben. Dazu da maraicen nan ne wani kwamitin mutane uku da ya kunshi sakataren jihar Alabama John Merrill da gwamnan jihar KIV da kuma Attorney General Steve Marshall suka tabbatar da nasarar da Doug Jones ya samu. Makonni fiye da biyu a bayan da ya sha kai a zaben na musamman, Moore ya shigar da ƙara domin hana jami'an zaɓe na jihar Alabama ayyana abokin hamayyarsa ɗan Democrat a zaman wanda ya lashe zaɓe. Kafin a tabbatar da Jones a matsayin wanda ya yi nasara, sakataren gwamnatin jihar Alabama John Merrill ya ce bai gano wata shaida ta maguɗi a lokacin wannan zaben ba. A yanzu da yake an tabbatar da nasarar Jones, Merrill ya ce a mako mai zuwa za a rantsar da shi domin ya baya gurbin Jeff Sessions wanda ya zamo attorney general a gwamnatin shugaba Donald Trump. Jones shine dan Democrat na farko a wannan jihar da ƴan Republican suka kane ne yita da aka zaba zuwa majalisar dattijai a cikin shekaru 25.
Jami'an Afghanistan sun ce an kashe mutane fiye da 40, wasu kuma 84 suka ji rauni a harin kunar bakin waken da aka kai kan wani gini na cibiyar musulmi 'yan mazhaban Shi'a a Kabul. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta Afghanistan ya shaidawa 'yan jarida cewa akwai mata 4 da yara 2 a cikin waɗanda aka kashe a tashin bam din. Kungiyar ta'addanci ta Daesh ko ISIS ta ce ta dauki alhakin kai harin. Wata sanarwar da kungiyar ta bayar ta yanar gizo ta ce an yi amfani da dan kunar bakin wake da kuma wasu bamabamai guda 3 a harin. Kungiyar ta dauki alhakin wasu har-haren da aka kai a baya akan masallatai na 'yan Shi'a da jerin gwanan mabiyansu a Kabul da wasu wuraren a cikin Afghanistan. Shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban taron da ake gudanarwa a ɗakin ƙarƙashin ƙasa na ginin cibiyar mai suna Tabian jim kaɗan kafin wasu bamaman su tashi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shekarar 2017 da muke ban kwana da ita shekara ce da ta kunshi abubuwa da yawa. Yayin da ake shirin shiga sabuwar shekara idan Allah ya kai mu shekarar 2018 kenan. Wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana fatansu a wannan shekarar. Ga wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan shekarar 2017 ta ƙare, shekarar 2018 ta kama, 'yan Najeriya da dama sun bayyana fatansu ga sabuwar shekarar ta 2018.
Sunana Dan Lituwan Zan.
Menene fatanka ga sabuwar shekara mai kama ta shekarar 2018?
Fatana a wannan shekara ina roƙon Allah, ina roƙon gwamnati ta taimakawa talakawa a buɗe boda a shigo mana da abinci. Saboda muna cikin matsala gaskiya, abinci ya yi tsada, gashi ɗan yanzu ma ɗan mun da muke saya shi ma dai ya ƙara tsada. Inda zamu saka mu yanzu a taimaka mana bude boda a shigo mana da abinci. Fatan mu kenan, kuma muna fatan Allah ya maimaita mana wannan sabuwar shekara da zamu shiga. Allah nuna mana kuma lafiya, mu ga bayan ta lafiya.
Sunana Kasim Abdulsalam Ajibala.
Me kake so a wannan sabuwar shekara mai kama ta 2018?
In ga ni ne abu da nake so, ina so samu lafiya. Kuma yara matasan da sun gama makaranta ba samu aiki ba, a nemo musu aiki na yi, ana yi. Kuma ana so tsaro Najeriya gaba daya, saboda in ba su zuwa Najeriya akwai wahala.
Sunana Liman Yusuf Akinyele. Me kake so, kuma menene fatanka a shekarar 2018 mai kamawa?
Eto ni dai fatana a biya shugabannin mu haɗin kai da dukkan rigingimin da yake faruwa akan mu duba Najeriya ɗaya ce fa, kaman wa da kani muke gaba ɗayan mu. Su muke yayin nan, don Allah su kiyaye kiwon da suke akan dabbobin su. Su kuma masu gonaki su yi haƙuri, gurin da suka dace musu gun hucewa su kokari su gyara musu hanyar su, inda in sun zo sun wuce ba wani matsala zai dame su. Eh, magana addini Najeriya ɗaya ce, kuma mu da muke da musulmi da kirista duka wannan da shugabanni, kuma shugabannin suna ba da bayani mai daɗi. Malamin kirista zai biya kiristan su bayanin cewa a haɗa kai kara yi kan bambancin addini. Mu ma musulmi suna gaya mana haka, kara nuna bambancin addini, domin abu ne yanzu ya riga zama mana guda ɗaya. Su da suke kirista su zawo ɓangaren da yake magana da shugaban suka gaya musu kar su sa fitina. Mu ma musulmi, Allah ya ba mu zaman lafiya da shugabanninmu, abin da suka gaya mana mu ma mu riƙe wannan magana. Shi ne ni abin da shiga ni ya fi dacewa mu a Najeriya, domin sabon shiga da mu shiga Allah ne mai shigar da mu ba mu ba. Kuma duk wanda shiga sabon shekara zai murna da Allah ya canza mana lokaci 2017 ya koma 2018. To da haka mai farin ciki, Allah ya ba abinci a cikin wannan shekara da mu shiga da zaman lafiya da shugabanninmu gaba daya.
Sunana Hajiya Hawwa Mai Lemo a Kwando.
To Hajiya Hawwa, menene fatanki a shekarar 2018 mai kamawa?
Fatana da nake ni Hawwa Mai Lemo a Kwando, muna cigiya Ubangiji Allah ya sa mu ga shekara lafiya ta kare. Alherin da yake ciki Ubangiji Allah ya babu, sherin ta Allah ya kare. Ina kuka ga Muhammadu Buhari, don Allah da Annabi yake taimaka a talakawa. Abin duk da yake buri a zuciyar sa yake tuna da talakawa da muke fama, muke koko, muke kuka bisa kayinsa. Ya taimaka ya tuna da mu talakawa.
Kamar ruwa ne irin taimako kike son Buhari ya muku.
taimakon da muke so Buhari ya mana ya saka mana al'amarin da yake cikin hannu mu talaka mu samu abin da muke so koda na abinci ne ya sauka mana shi mu samu saukin sa sannan kuma muna fata ajima bi Allah ya sa ya fita lafiya cikin wannan lokaci da muke ciki
gwamnatin jihar Oyo ke
gwamnatin jihar Oyo amma muna fata abin da yake cike kokari ya tuna da mu talaka da muka yi wahala a siyasar sa gaba fa nan tahu baya yawa
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal kamar yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan muhimmin abu da ya fi daukar hankalinku a cikin wannan shekarar ta 2017 wanda muke ban kwana da ita amma kafin mu bude layukan mu ku ci gaba da jin wannan waka
motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan kaza ga cikin Lagos kuma ga batu ga laina shi ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran dussan kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolan dalbe jirgin zama mai rigujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kariya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin gurin ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna kai kwanta ma ke ki a kauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba ga lafiya ye ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
mun samu kira na farko daga Kaduna
to Allah barka da fati
barka ka daida wa muke magana
yawa to suna rage kamar da kullum Murtala ne wanda ya saba kiran ku da garin Rigasu kuma da ke a Kaduna tarayyar Najeriya
to Mallam Murtala me yafi dauka hankalinka a wannan shekarar
to shekarar nan gaskiya ta kare abubuwan da suka dauki hankalina suka dame ni ko muke ta addu'a ka kan mu same shi a wannan shekara na farko gaskiya shine maganar nan na sace-sace kuma akwai abubuwan da nake naki nashin mutane akwai abubuwan da wanda bamu taba so ba gaskiya ya faru a zama tarihi a gwamnatin shi shugaban kasar mu mai albarka shine wahalan man nan yan adawa sun yi za su samu bakin magana sun fara cece ku ce a media cewa tarihi zai maimaita kanshi shi ma Mallam Muhammadu Buhari a karshen shekara a lokacin Christmas an yi wahalan mai har yau ba ya maganin shi ba ban so haka ba kuma ina fata ba zai kara faruwa ba har ya gama mulkin shi abubuwan da suka tsaya mu a zuciya kenan da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Mallam Murtala har yanzu dai muna nan a Kaduna mun ƙara samun wani kira
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
Mallama Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa Garo kana lafiya menene ra'ayinka
yau lafiya law alhamdulillah to babu shakka idan muka dauki irin abubuwan da suke faruwa dangane da ita kanta talaka a Najeriya to gaskiya muna addu'a dai Allah subhanahu wata'ala kada Allah ya maimaita mana irin wa'annan wahalalu da talaka ya shiga saboda idan muka dauka kin ga duk mutumin da talakan da ya tsaya ya zabi wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari to a tunanin shi yana ganin zai samu sauki da sassauci na rayuwa
amma me yafi dauka maka hankali a wannan shekarar wani abu ne yafi dauka hankalinka a wannan shekarar
eh to daukar hankalin dai shine gaskiya al'amari idan muka dauki ita kanta wannan magana kin ga dan magana mun fita dinnan gaskiya al'amari idan aka ce wannan abu ya riga ya zama da'ima to aka samu irin wayannan matsaloli kuma komai yana canjawa ne to gaskiya dauki hankali na a cikin wannan shekara muna fatan kada Allah maimaita mana irin wannan abubuwa
to mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu garzaya mu je nasarawa
mai magana Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bare-bari
Malam Bashir kana lafiya? Menene ra'ayinka? Assalamu alaikum Malam Bashir Taylor kana tare da mu? To ina ga layin Malam Bashir Taylor daga Nasarawa ya goce amma mun samu wani kiran daga Kwantagora.
Da me ra'ayin ka daga Kwantagora?
To da wa muke magana daga Kwantagora?
Ina magana da Ibrahim Manci Kwantagora.
To Malam Ibrahim muna jin ka menene ra'ayinka?
Ra'ayina babban murna mu ci gaba da muka samu wannan shekaru da suka wuce ga wannan sabon shekara da muka zo. Idan mun samu ci gaba a kan alkhairi da addu'a za mu ci gaba da karfan mu da zama lafiya.
Kamar ta wani fanni ne aka samu ci gaba?
Muhammad Buhari. Eh?
Ta wani fanni ne kake gani aka samu ci gaba?
Ko ta wani fanni alhamdulillah saboda hayaniya da tsaro da kulawa da kyautatawa da lafiya. Bangaren karatu da bangaren lafiya kullayin wa fatara talauci duk babu da shi yanzu a kasin Najeriya
to mun gode Malam Ibrahim daga Kwantagora yanzu kuma bari mu je Kwatano
to kuna magana da Isu Boli dan Niger mazaunin Kwatano
to Malam Isu muna jin ka wani muhimmin abu ne ya fi dauka hankalinka a shekarar nan ta 2017
wallahi abin da ya fi dauka hankalina bisa ga harakokin ma'aikata wallahi a biya su hakkin su mutum bai zuwa makaranta ya san aikin da suke bai da hankali kwanci
kana nihi a kwatannan ma ba a biyan ma'aikata
wallahi kasa da yawa da inda ma'aikata ka fadin ba a biyan su to mu kuma wallahi mu talaka sai da bariki mu sai aiki
to mun gode Malam Isu daga Kwatano da wannan bayani naka yanzu kuma bari mu je Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
ina magana da Kamalu Suleiman Kwankel
to Kamalu Suleiman muna jin ka wani muhimmin abu ne ya fi dauka hankalinka a wannan shekara da muke bankwana da ita
a wannan shekara shine nasarar da Muhammadu Buhari ya samu akan ayyukansa
kamar waɗanne irin nasarori kenan
nasarori a bangaren aikin wutan nefa ana nan ana ta aiki sannan kuma zan yi amfani da wannan dama mai ga gaisuwa ta ga matata Fa'iza da kuma yarinya ta Afra ta shi lafiya.
To mun gode Malam Kamalu Suleiman daga Bauchi yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Hello?
Hello da wa muke magana daga Sokoto?
Okay, Maryam ina wuni?
Lafiya, lau ina gajiya da wa muke magana?
Ba gajiya wallahi daga Abubakar ne muke magana.
To Malam Abubakar wani muhimmin abu ne ya fi dauka hankalinka a wannan shekarar? Ta 2017 mai dadi ko kuma aka san haka
a wannan shekarar abin da ya fi dokar hankali na gaskiya shi ne lokacin da mutum ya mure innan suka so su zama ta kula wani kawai su raba mai suna son su raba mana kasa
yan ipop kenan
sai yan ipop ba amma kuma cikin iko Allah sai Allah ya sa abin ya zo da sauki abin da ya yi
to mun gode Malam Abubakar daga Sokoto yanzu kuma bari mu je Taraba muna jin ka malami daga Taraba da wa muke magana
eh to kina magana ne da Suleimanu daga Taraba a karamar hukumar Sardauna local government Mambila kenan
to Malam Suleimanu muna jin ka menene ra'ayinka
to ni ra'ayina dai abinda ya fi daukar hankali na kuma abinda ya burge ni a wannan shekara dai wannan batun dam din da shugaban kasa yake za a gina mana a kasar Mambila nan
to
na san matasa da yawa za su samu aiki a kasa in Allah ya yarda
wannan ne shi ya fi dauka hankalinka
eh shi ya fi dauka hankalina kwarai da gaske kuma an ce a January nan za a fara aiki in Allah ya yarda
to ta mu gode Malam Suleiman daga Taraba yanzu kuma bari mu je jihar Neja
kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya
to Malam Ibrahim mai wankin hula muna jin ka
gaskiya wannan shekara za ta wuce ta 2017 sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un.
Tafa.
Dan saboda wannan matsala da aka shiga ta cikin fetur ta fetur ga waɗanda ya kamata a hukunta ba iya hukunta su.
Kamar su wa kenan.
Kuma su zo mana kai 2018 ubangiji Allah canza mu da wannan lamarin.
To Mala Ibrahim kamar su waye kake gani ya kamata a hukunta su?
Wa'annan da suke da ruwa da tsaki akan fetur din nan kuma babu wata hukuma a Najeriya za ta hukunta su sai dai kawai wannan al'amari sai dai Allah canza mana su kawai.
To mun gode Mala Ibrahim mai wankin hula lokaci kuma ya daga mana hannu mun gode ga dukkan waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu anan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shahararren dan wasan kasar Ivory Coast Yaya Toure yayi amarya lashe sa'ad da ya bayyana buƙatar sa ta dawowa da bugawa kasar sa wasa bayan da yayi murabus daga bugawa kasar wasa fiye da shekara daya da ta gabata. Toure wanda ke takalle da kungiyar Manchester City ta Ingila ya bayyana yin murabus daga bugawa kasar sa wasa a watan Satumban shekara ta 2016 bayan da suka lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika inda ya kwashe tsawon shekaru 14 yana takawa kasar wasa. To sai dai dan wasan ya koma ba da kansa ga kasar sa idan tana bukata sakamakon bukatar sa na ci gaba da taimakawa kasar ta sa da kuma matasan yan wasanta. Hukumar kwallon kasar Uganda ta bayyana dan kasar Faransa Sebastien Desabre a matsayin sabon mai horar da yan wasan babbar kungiyar kwallon kasar. Desabre ya isa Kampala babban birnin kasar yan sa'o'i kadan bayan ya jagoranci kungiyar Ismaili ta kasar Masar ta lallasa El Raja da cibiyar da nema wanda shine wasansa na karshe a kungiyar ajiya Laraba. Aikin farko da aka dora masa shine kimtsa yan wasan kasar da ke takalle da cikin gida domin tunkarar gasar cin kofin nahiyar Afrika ta yan wasan cikin gida da za a soma wata mai zuwa a kasar Morocco. Mai horar da yan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Conte ya ce shi fa san bai saki kari ba a fafutukar da kungiyar take yi na kare kambinta na gasar Premier ta kasar. Conte ya ce yana fatan tare tazarar maki har 16 da ke tsakaninsu da Manchester City da yanzu haka ke saman teburin gasar inda ya dage da cewar yakin bai kare ba har yanzu. Conte ya soma aiki da Chelsea ne a shekara ta 2016 inda ya soma da kafar dama ta hanyar lashe gasar Premier a kakar wasanninsa ta farko a kungiyar. A fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya Rafael Nadal ya janye daga gasar tennis ta Brisbane International sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwar kafarsa. To sai dai Nadal ya ce yana fatan fafatawa a gasar Australian Open mai zuwa. Tun da farko dai sai da Nadal ya fice a wata gasar ta duniya ta mubadala a ƙarshen makon nan a Abu Dhabi inda yake da'awar cewa yana buƙatar ƙara murmurewa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rashin hanyar samar da wutan lantarki mai arha kuma ba tare da tsinkewa ba na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hana ci gaba a ƙasashen yankin kudancin Hamadar Sahara. Kusan kashi 70 cikin 100 na al'ummar wannan yanki ba su da wutan lantarki, abin da ya sa alatila suke kashe kuɗi mai yawa kan hanyoyi masu tsada kuma marasa kyau na samarwa da kawunansu makamashi kamar siyan gas na janareta ko kananzir na kunna fitila. Amma idan akwai abu guda da ƙasashen Afirka suke da wadatar su shine hasken rana. Wannan kuwa yana da muhimmanci domin a mutanen da ke cikin waɗanda suka fi fama da talauci a duniya, hasken ranar babban jari ne da ke nufin komai. Kimanin shekara guda da ta shige, wani shirin da gwamnatin Amurka ta kikkiro mai suna Power Africa, wanda hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa USAID take gudanarwa, tare da ƙawayen wannan shirin waɗanda suka haɗa da hukumar tallafawa ƙasashen waje ta Ingila da gidauniyar Shell da bankin Raya ƙasashen Afrika sun kaddamar da wani shiri na musamman na raya ƙasa ta hanyar samar da wutar lantarki ga waɗanda ba su kusa da layukan wutar lantarki, wadda zai mai da hankali ga samar da wutar lantarki ga gidaje da za su riƙa biyan kuɗi kaɗan-kaɗan. Burin wannan shirin shine samar da wutar lantarki mai kyau da tsafta daga hasken rana ga gidaje kimanin miliyan 20 waɗanda ba su kusa da wani layin lantarki nan da shekara ta 2030. Ya zuwa yanzu shirin ya zuba jari har fiye da 40 a kamfanonin samar da wutar lantarki ga gidajen da ba su kan layukan wutar lantarki, waɗanda ake sa ran za su samar da wutar lantarki ga sabbin gidaje har miliyan 4,800 waɗanda ba su da ita a baya. Daya daga cikin dalilan samun nasarar sabbin kamfanonin da suka samu tallafin kuɗi daga wannan shirin shine yadda farashin kayayyakin samar da wutar lantarki daga hasken rana ke faduwa ƙasa, ta yadda a yanzu mutanen da ke zaune nesa da inda layukan wutar lantarki suka bi suna iya siya su kafa, kuma a saboda sabbin hanyoyin aikewa da kuɗi ta wayar tarho da kuma biyan kuɗin kaya kaɗan-kaɗan maimakon siya da biya lokaci guda, a yanzu jama'a na iya siyan dukkan kayayyakin da suke bukata na samar da wutar lantarki daga hasken rana su kuma riƙa biya daga wayoyinsu na hannu, a wani lokacin ma akan kuɗin da bai wuce naira 50 ko 60 a rana ba. A saboda irin wannan sabuwar fasaha da sabbin hanyoyin sarrafa kuɗi, a kullum ana samun mutanen da ke jan wutar lantarki a gidajensu ta hanyar hasken rana. A irin waɗannan wuraren ana samun bunƙasar kasuwanci. Asibitoci suna iya adana magungunan rigakafi, kuma ɗalibai suna iya yin karatu koda da tsakar dare ne. Babu shakka, samun wutar lantarki mai ɗorewa na iya sanya al'umma ta fitar da kanta daga cikin ƙangin talauci. Shirin samar da wutar lantarki ga waɗanda ke nesa da layukan wutar lantarki na yanzu da fasahar samar da wuta daga hasken rana da kuma kamfanonin da ke samar da wutar lantarki da haske da gidaje da kamfanonin da ba su da shi yanzu haka suna kawo sauyi mai amfani ga rayuwar yau da kullum ta miliyoyin mutane a ƙasashen da ke yankin kudu da hamadar Sahara a Afirka. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Na tsohon zakaran kwallon kafa George Weah a zaman mutumin da ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban kasa a Liberia. Hukumar zaben kasar ta fada yau Alhamis cewa Weah ya samu kashi 61.5 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, kuma ya lashe jihohi 14 daga cikin 15 na kasar ta Liberia. An tabbatar da Doug Jones dan majalisar dan jam'iyyar Democrat a zaman wanda ya lashe zaben majalisar dattijan Amurka daga jihar Alabama, wanda Roy Moore na jam'iyyar Republican yake kalubalanta a bayan da wani alkali ya kiyarda da karar da Moore ya shigar yana neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben. A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama yayi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab guda 4 da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bama-bamai a kusa da babban birnin Somalia. A bayanin da sojoji suka bayar, harin da aka kai a yammacin Laraba kilomita 25 a yammacin Mogadishu ya taimaka wajen hana tashin bama-baman da aka hada a mota musamman domin kaiwa fararen hula hari.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyarmu Mrs. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.